أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنا غوديا قال الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوى أولنا ساهية تلهدي أيومنا أشرين قوتان رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرتا دوديا دقريه دود أربعين دبيو wanda haka in ya dace wa biyun watan biyar miladiya ta 2021. Insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul Adiyat. Yana jiya mu fara tafsirin wannan sura, mun dauki ayoyi wani kaso a ciki, wanda insha Allah ta'ala yau za mu dasa daga inda muka tsaya a jiya. A jiya mun tsaya fadar Allah subhanahu wata'ala: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير أفر. إن الإنسان لربه لكنوت. كان إن شاء الله تعالى ننزع وتاشي أيضا إذن الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لربه لكنوت للي إرن دن أدم دكتي غني لربه قمدا أبندي شاهي نئمو من الله سبحانه وتعالى لجحود يا مسنتا يا مسن نعمر الله سبحانه وتعالى أجريش تحنير دا زاك ساميشي ينا أيكة إيرن أبوهوان دا الله سبحانه وتعالى يحرم تا أجريشي a daidai lokacin da kuma wajen aikata wannan aiki yana amfani ne da ni'imomin da Allah mai girma da buwaya ya tabbatar a kan shi. To haka Ubangiji subhanahu wata'ala yake jan hankalin masu imani cewa su yi hankali kar su zamanto daga cikin irin kalan waɗannan mutanen da suka kasance game da ni'imar Allah subhanahu wata'ala suna nuna hali na butulci. Shine Allah ke cewa innal insana li rabbihi lakanun, sai cewa innahu ala zalika, kuma lalle shi dan adam akan haka, bi mana akan wannan jayayya da yake da ni'imar Allah subhanahu wata'ala, la shahidun, lalle tabbas mai ba kanshi da kanshi shaida ne. A tafsiri na wani kenan. A tafsiri na biyu, Ubangiji subhanahu wata'ala mai ba dan adam shaida ne akan abubuwan da ya riga ya gabatar a nan gidan duniya, sai cewa innahu li hubbil khairi la shadid, kuma lalle kalan dan adam zaka same shi yana da tsananin son abin da yake alheri ne. To alkhair anan malamai suke cewa shine almal, zaka samu dan adam yana son dukiya sosai, zuciyar dan adam tana son abata, zuciyar dan adam tana son dukiya, wanda wannan yake sa wasu kala daga cikin mutane waɗanda ba su da manufa a cikin rayuwa, waɗanda suka fifita rayuwar duniya akan ta lahira, zaka ga cewa sun ɗabi'antu da ɗabi'ata ko da za a saba ma Allah in dai za a samu kuɗi, to suna ga cewa wannan ba matsala ba ce ba. Wannan sai ya sa ka ga ɗadam ya shiga mu'amalayya da cinikayya da saye da sayarwa irin wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta misali. Ko kuma ka ga ɗan adam ya jur'ar shi ta kai matsayin da zai iya ɗaukan makami ya je ya harama wani, ya dira gidan wani, ya kashe shi, sannan kuma ya ɗauko dukiyar wannan mutumin, saboda yanda kuɗi suke da tasiri a cikin zuciyar ɗan adam. To anan ana jan hankalin dukkan mai imani, namiji ko mace, kar ya zamanto haka ne ɗabi'anka, mana zaka so kuɗi a cikin zaka so kuɗi, amma son da zaka musu ba irin wancan son da zai sa ka bar Allah subhanahu wata'ala bane ba, wala ta ɓangaren abin da ya shahi neman su, haka kuma ɓangaren da ya shahi kashe su, nan ma duka jawabin iri ɗaya ne, dole ka neme su ta hanyar da Allah yake so, sannan kuma dole ka kashe su ta hanyar da Allah subhanahu wata'ala yake so. Shine Allah mai girma da buwa yake cewa innahu li hubbil khairi la shadid. Wannan kusan bayanin su ya riga ya gabata a jiya. Sai matashin karatu a yau, Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa afala ya'lamu idza bu'thira
ma fil qubur wa husila ma fis sudur.
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa afala ya'lamu, wai shin dan adam bai sani ba ko baya da labari, idza bu'thira ma fil qubur, a lokacin da aka fitar da abin da yake cikin kaburruka, bi ma'ana na mutanen da suka mutu. Dukkan mutumin da ya zo wannan gidan duniya tabbas zai mutu, idan ya mutu kuma tabbas akwai wani abin da zai biyo baya, wanda abin da zai biyo baya ne shine za a zo a yi busa a cikin kaho, wannan busar da za a yi bayan an yi ta farko a zo a yi ta biyu, sun ba nufi khafihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, ana busa a cikin kahon nan zaka ga mutane suna tsurowa suna hutowa daga cikin kaburrukan su. Shine Allah ya ce afala ya'lamu, wai dan adam baya da labari baya da masaniya, idza bu'thira, idan aka rika fiddo abinda ma fil qubur, abinda yake cikin kaburruka, kuma tabbas hutowa za su. Dan adam tunda ka zo duniya tabbas zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, sannan kuma za a sake hudo ka daga cikin dai wannan kasar da aka binne ka. Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum,
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Ubangiji subhanahu wata'ala ke ce minha, daga gare ta ita kasa, khalaqnakum, muka halicce ku. Kaga asalin halittar annabi Adam alayhi salatu wassalam an halicce shi ne daga kalan ƙasa daban-daban, kalar da take fara ce, wata baka ce, wata kaza ce, wata mai ƙarhi ce, wata mara ƙarhi ce. To haka waɗannan dangin ƙasa daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su ya halicci annabi Adam alayhi salatu wassalam. Da haka za ka ga kowane iri a cikin mutane, daga wani hori ne, wani baki ne, wani kaza ne, wani iya da ƙarhin hali, wani baya da ƙarhin hali, wani rago ne, wani mai ƙarhi ne, haka za ka samu kala daban-daban kamar da kalan wannan ƙasan yake. To Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa minha khalaqnakum, daga ita dai muka halicce ku ita wannan ƙasa, sannan kuma a cikin wannan ƙasar za mu maida ku. duk wanda ya mutu gatan da za ku mashi shine ku duke shi ku fashi ku binne shi sannan wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga dai cikin wannan kasar ce Allah ce za mu sake huddo ku kudiyan adam taratan ukhra wani karau na daban kenan ba irin kalan halittar da aka muku na fari ba yanzu bayan kowa ya riga an ji an sashi cikin kabarin shi to abinda zai biyo baya shine Allah zai yi umurni akan ayi busa ana busa kuma kowa zai huto daga cikin kabarin shi to wannan hutowar da za a yi nan ne gizo ke saka bimana nan ne dan adam zai gane cewa lalle idan ya aikata alheri ya ma kan shiga ta idan ya aikata abinda ba sabani haka nan ko ba alherin ba zai tabbatar da lalle tabewa da asara ta tabbata akan shi shi da kanshi zai rika nadama yana ihu yana fadin haka ba ma sai wani ya mishi bayani ba Allah kiyaye a dalilin haka ake bukata dukkan mutun ya kai ya kawo ka bada hamzari ka bada lokacinka ka bada dukiyarka ka bada duk wani abin da kake ga iya da tsada a cikin rayuwarka dan ka kyautata wannan tashin da zaka yi a gobe kiyama ya zama to ka tashi a cikin mutanen Allah ka tashi a cikin mutanen da nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim hasken su yana haska musu gaban su yana haska musu daban su yana haska musu hagumin su yana haska musu inda za su tafi a daidai lokacin da munafukai su kuma suna fagamniya ba sa ga inda za su iya ajje kafansu za su rika kira masu imani unzuruna naqtabis min nurikum ku dan jira ka dan muƙasta daga hasken da kuke da mu bi ku mutahimu ba sai masu imani su ce musu irji'u wara'akum faltamisu nura hukuma can bayan ku je ku nemo haske wannan hasken da kuke gani ba ana yake samu shi ba suna cikin tattaunawa Allah yake cewa za a buga buri bainahum bisurin lahu bab za a buga wata katanga tsakanin su wanda katangan wanda take da fas guda biyu fas din masu imani rahama ce a tare da wannan katangar fas din kahure kuma azaba take fitowa daga cikin wannan katangar to lalle tabbas dan adam yayi aiki tun kafin irin wannan lokaci ya zo shine Allah yake ta afala ya'lamu wai shi dan adam baya da masaniya ko kuma bayyana labari ko kuma baya tuna cewa idza bu'thira ma fil qubur idan aka fitar da abubuwan da suke cikin kaburruka tabbas zaka huto zan huto za mu huto gaba ɗaya za mu taru gaba ɗaya mu buje zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan in muka tayin sakamakon abin da muka gabatar a nan gidan duniya shine abin da za mu iske a can Allah mana tawfiki sai Allah yake cewa husila ma fi sudur wa husila ma fi sudur sannan kuma aka bayyana abin da yake cikin zukatan mutane wannan a gobe kiyama haka zai tabbata za a bayyana abin da yake cikin zuciyarki za a bayyana abin da yake cikin zuciya da duk abin da dan adam ya boye a nan gidan duniya wanda ba iya ganewa ana mu'amalantar shi amma ba a san ba hakikanin al'amarin ya yake to gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai mayyaze wannan zai huddo shi in alheri ne za a gani idan sharri ne ma za a gani yanzu mutun nawa zai dauki hali na munafici wanda ku buku ya gane shi amma shi munafiki ne abubuwan da yake na addini duka ba da gaske yake ba yanayi ne saboda gudun maganar mutane yanayi ne saboda a ce ana tare yanayi ne saboda a ce kaza to wannan halin duka Allah subhanahu wataala zai mayyaza shi zai huddo shi karara a gobe kiyama a gane kowa wane ne shi to kaga in dai kana da hankali ya kamata ya zama to aikin ka za ka yi dan Allah idan kana da hankali zaman to aikin ka da zaka yi alheri zaka aikata saboda za a zo ranan da Allah mai girma da buwaya zai bayyana abin da yake cikin zuciyar nan naka ala ru'usil khalaiq akan al'ummar duniya gaba ɗaya kafin su duk wani mutumin da kake jin cewa kana jin yaunin shi ko kana jin kunyar shi ko kana jin kazan shi to wannan mutum a gaban shi Allah zai bayyana halinka in alheri ne za a gani in ma sabani shi ne za a gani daka mutun ya kyautata alaka tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ayyukanka ka rika aikatawa dan Allah ayyukanka zamanto ayyuka ne na alheri Allah subhanahu wataala mana tawfiki shi Allah yake cewa wa husila ma fi sudur kenan ubangiji subhanahu wataala zai fitar da dukkan wani abin da zuciya ta kumsa na abin da ya shahi sharri ne ko kuma abin da ya shahi alheri ne na'am
inna rabbahum bihim yawma idil khabir
sannan inna rabbahum lalle ubangijinsu su mutane su bayi su halittu bihim game da su halittun yawma izin a wannan rana ta tashin kiyama la khabirun Allah ne cikakken basu labari ne da cikakken yi musu sakamakon aikin da suka aikata a nan gidan duniya da haka kenan rayuwar da kake da rayuwar da muke gaba daya rayuwa ne na wucin gadi za mu je wata ranar da za a zo a tsaida mutane a musu tambayan me yasa kace kaza me yasa ka aikata kaza, me yasa ka zauna a waje kaza, me yasa ka tahi kaza, me yasa kai mu'amala kaza, dukkan abin da zai kai ya kawo a cikin rayuwarka ka san cewa za a maka sakamako akan shi, za maka hisabi akan shi. Da haka abin da yake wajibi akan mu yawaita tuba ga Allah subhanahu wataala game da abin da muke aikata ko muka aikata wanda ba daidai ba. Sannan kuma mustaqbalul ayyam, kwanakin da Allah ya kaddarta za mu yi a gaba, mu nace akan yin addu'a su ma Allah subhanahu wataala ya taimake mu, sai ba mu sabati, ya ba mu kahuwa da tabbatuwa akan aikata abin da ya kamata, abin da zai jayo mana yardar Allah subhanahu wataala. Wannan shine karshen suratul Adiyat, sai suratul Zalzala. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.
حسبك. وبنجي سبحانه وتعالى وأنا سورة سنتا سورة الزلزلة بمعنى سورة da za ta mana magana akan irin girgizar da ƙasa za ta yi a lokacin da tashin kiyama ta zo. Sannan wannan sura sura ce madaniya, kamar da Abdullahi dan Abbas ya ambata da shi da Qatada a daidai lokacin da an samu su daga cikin malamai, wasu sahabbai, misali irin an samu Abdullahi dan Mas'ud daga cikin sahabbai, an samu Ata ibn Abi Rabah, an samu Jabir da sauran magabata, su kuma sun tahi akan cewa sura ce makkiya. Alayhi hal, wannan sura tana da ayoyi guda tara. Sannan kuma malamai suke cewa sura ce wadda tana da falala da yawa, sai dai mafi yawancin falalanta wanda ya zo duka hadisai ne waɗanda ba a kawo hujja da su, wanda hadisai ne suke masu rauni ne. Amma akwai riwaya ta Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah kare da gare shi, yake cewa لما نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها بكى أبو بكر. يأتي لوكا تندو أن سورة سبكو أبو بكر صديق الله قال يرى أغريش سيبكى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زلائك يتشو أبو بكر ما يبكيك يا أبا بكر. ياك أبو بكر ميكي ساك كوكا ميكي ساك ككي كوكا. قال أبكتني هذه السورة سيكي تشا وأن سورة تتسانيك كوكا يا مايكي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زل الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيو أبو بكر لولا أنكم تخطئون وتذنبون لولا أنكم إن بعدن تشيوابا تخطئون كنا يوم كسكري كنا يليه وتذنبون كنا أيكة الزنبي ويغفر الله لكم كما كنا نيبان غافر وجاء الله غافر تامكم لخلق امه يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. دا الله يا حلتي اندا اتي باكو علي باكو كسكوري دا الله يا ساكيكو يا زو دا وسو الامه ماسو يو كسكوري ماسو ايكتا ايكي نزنبي اما سنا نيمان غفره وجه الله سبحانه وتعالى. كينان wannan yake maka nuni akan cewa min tabi'atil insan an yukhti, iya daga cikin dabi'ar dan adam yayi kuskure. Zan iya yin kuskure, zaka iya yin kuskure, zaki iya yin kuskure, duk yanda kake ga mutun ya kai ya kawo idan ka zai iya yin kuskure. Al insan yukhti wa yusib, zan iya yin abinda ba daidai ba. Idan ana auna dan adam ne akan idan doko ka misali illisa ba bangaren alherin ka da bangaren sharrin ka wanne yawa, sai maka hukunci da shi. Amma ba wani wanda za a zo ya sa tsaida a cikin mu ga a ce ga wani, ko ta bangaren mu'amala, ko ta bangaren zamantakiya, ko ta bangaren wane ne, a ce ai wannan samfursan ne bai da matsalar komi, lahiya launi baya sa'a ma Allah subhanahu wataala, wannan mutum babu shi a cikin halittun Allah subhanahu wataala. Annabawa ne Allah ba su wannan ismar, Allah ba su wannan kariya. Amma in ban da su ni zan iya yin kuskure in yi daidai, ke za ki iya kuskure ki daidai, za mu iya kuskure gaba ɗaya mu yi daidai. Sai dai mutum mai imani, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim, su halin mutanen kirki sune in wata talalladiya ta ja su sun aikata abinda ba daidai ba, daga sun ankara sun fahimci abin, sai su koma su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kai sai za su koma su tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Kenan babban matsala shine a ce ga mutum ya sa kanshi gaba gadi kawai ayyukan banna ne, har ma yake takama da su. Kamar da za ka ga mutum yana a yau, mace ta rika aikata abinda ba daidai ba na rishin mutunci ko ga mijinta ko ga iyalin mijinta ko kuma a cikin zamantakewar da take na yau da gobe ko kuma tana aikata wasu ayyuka da suke shirka ne ma ga Allah amma daga an hadu wajen biki daga an hadu wata sabga ko wajen wata haduwa za ta rika bada labarin an yi kaza ni ce nayi kaza ni ce kaza ni ce kaza tana buga gaba tana takama da wannan abin da take na ba daidai ba to wannan alama ce da cewa wannan mutumin ya halaka kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun imana abin da yake aikatawa na ba daidai ba ya kai matakin da ya kanta yayi tsatsa a cikin zuciyar shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa zuciyar dan adam kala biyu ce zuciya imma ta zama tufara tas imma ta zama tubaqaqirin duk lokacin da dani da ke muka aikata wani aiki na alheri to za a dauki wannan zuciyar ta mu sai a mata dugu a mata das das na hori in aiki alheri ka aikata in kai in an jima ka saki aikata wani aiki a saki mata das in ka saki a saki mata manzala ce har sai an wayi gari wannan zuciyar ta ta zama fara kal a bangaren da ya shahi karhi kuma karhin ta manzala yake cewa za ta zama tuta da karhi kamar dutse babu wani abin da zai iya cutar da ita sai ga mutum kowane lokaci haba haba da yake yi haba haba da take yi duka ya za a yi ta aikata aikin alheri kawai shine a gaban ta wannan idan zaman to ka dabi'antar da zuciyarka akan aikata aikin alheri idan zaman to sabani shine kike kai duk lokacin da kike aikata aikin zunubi sai amma zuciyarki das baki an kika saki a saki dasa mata an kika saki a saki dasa mata manzala ce har sai an waye gari zuciyar nan ta zama to baka irin sai ce kalkuzi mujahiyan kamar guga an san guga da ake jan ruwa a cikin rijiya ka dauko wannan gugar ka kiheta sannan kuma ka ce a kihen nan kake so haka ta dauko maka ruwa kalkuzi mujahiya kamar ka kihe kwariya kuma ka rika zuba hatsi a bayan kwariyar ka ce so yake tabbata kaga ba zai tsaya ba to wannan zuciyar haka take la ta'rifu ma'rufan wala tunkiru munkara illa ma ushriba min hawaha daga lokacin wannan zuciyar la ta'rifu ma'rufan dukkan wani aikin alheri bata san shi ba a ce zo ana tafsiri ana karatu za a yi kaza a ita wannan ba harkar ta bane ba su kawai ɗan duniya ne inda ake duniyanci to suna nan inda za a yi kiɗi a yi waka suna nan yanzu kai ka dubi misali matsayin macen da za ta hutu a kirayo makada ta hutu saman titi ta ɗauko mayahinta ko adikonta ta ɗarmi ƙasanta ta shiga cikin wannan hilin da ake wannan rawan tana takawa tana juyi ana mata ihu wannan zuciyar ta kai wacce matsayin ba ta kai wannan matsayin duk da irin kumyar da aka san mace tana da shi amma mace ta idan ta ya kai wannan matakin zuciyar ta kai wannan matakin to wallahi wannan la khaira fiha ba wani alheri tare da ita babu wani alheri tare da ita amma ka zuba ka gani yanda ƙasa ta musulmai gari na musulmai aka ce maka yau an kira makada ana kidi ana waka ka ga yanda zaka ga dandazon mata da yara mafi yawa su to lalle tabbas dan adam idan yana aikata aikin zunubi zuciyar shi zata koma baka irin daga lokacin la ya'rifu ma'rufan bai san wani aikin alheri ba ko kadan sannan kuma wala yunkiru munkara duk wani aikin kishi ko bai inkarin shi idan ma aka zo ana wa'azi gani ake yana ana mai da mutane baya daga an yi bini sai ku rika magana lahira magana kabari magana kiyama magana za a yi hisabi magana aljanna magana wuta magana wane ne a yana ga wannan duka bata lokaci ne ku bar mutane su ci duniya su so ga dama to Allah kiyaye manzon Allah yake cewa Abubakar Siddiq Allah ƙara yarda a gare shi in ba dan kuna kuskure ba kuna neman gafara wajen Allah da Allah ya tahiyar da ku ya zo da wasu mutane da za su rika sabo suna neman gafara wajen Allah subhanahu wataala sai ce innahu huwal ghafurur rahim ai shi Allah shine al-ghafuru mai gafarta zunubai ar-rahim shine mai rahama duk irin yanda zaki saba ma Allah yanda zaka ayyuka irin na ba daidai ba daga ka komo ka koma ga Allah subhanahu wataala to Allah kuma zai karbe ka haka ubangiji subhanahu wataala a farkon wannan sura Allah yake cewa idza zulzilatil ardu zilzalaha ai idza rajjatil ardu rajjan shadidan idan kasa ta girgiza mai karhi shine idza zulzilatil ardu zilzalaha, idan kasa ta girgiza girgiza mai karhi, sai Allah yake cewa akhrajatil ardu athqalaha, a lokacin da tayi wannan girgizan nan ta motsa ta kai ta kawo, ai idza rajatil ardu rajjan wa akhrajat ma fi butuniha min mauta wa kunus, in ta wannan girgizan nan za ta fitar da abin da ke cikin ta. Abin da ke cikin nan nata shine mi, mutanen da suka mutu gaba ɗaya za ta watso su, to wannan shine tashin kiyama, za a watso mutane gaba ɗaya, duk wani abin da yake yauni ne a cikin ƙasa, ƙasar za ta watso shi. Wa akhrajatil ardu athqalaha, duk wani abin da yake yauni ne a gare ta za ta furciko shi samanta. Sawa'un ya zamanto mutum ɗin ne ko kuma ya zamanto kunuzaha, bi ma'ana duk wani kayan ado da kayan kawa da irin abin da ƙasa ta kumsa na zinariya ne, azurfa ne, wane ne, man fetur ne, komi da ƙasa ne, wanda daga cikin ƙasa ake huddo shi, ƙasa za ta amayo shi gaba ɗaya ta huddo shi a samanta, ta zamanto ita kadai safiya, ba wani abin da ke cikinta. Wa akhrajatil ardu athqalaha, asqalaha ya'ni taqi'ul ard, malike cewa ƙasa za ta amayar, aflaza kabadiha, dukkan wani abin da yake cikinta wanda ba dan asalinta bane za ta huddo shi, za ta huddo shi, misali azruba, misali zinariya, abin da dan adam yayi ta ƙarya, yayi ta yaudara, ya kashe rai, yayi wane ne, aka yi ta kulla abubuwa na makirci saboda mallakar su, yanzu ga ƙasar nan tana huddo duk wani abin da yake cikinta, duk wani abin da ya mata yauni za ta huddo shi, sawa'un ya zamanto dan adam din ne ko kuma ya zamanto abin da ƙarahunan da suke cikin ƙasar duka gaba ɗaya za su huddo. Wa akhrajatil ardu athqalaha, daga lokacin dan adam in yaga wannan yanayin sai ce wa qala al insanu malaha, wa qala al insanu malaha, dan adam anan malike cewa kamar yadda Dahaq yake cewa da Abdullah dan Mas'ud Abbas, aka ce ai ibnu adam al kafir, kahuri, sai ya ce kai me ya samu ƙasa yau, malaha, me ya same ta, ta girgiza na harko, na biyu ta huddo duk wani abin da yake yauni ne a cikinta, dan adam sai ya tambaya faza'an, yana mai firgita, sai ya ce mallazi hadasa laha, wai me yake faruwa da ƙasa ne, bi ma'ana wata ɗabi'a da wani yanayi ta ɗauko wanda ba a santa da shi ba, me yake faruwa, ta girgiza, ta huddo yauninta, sannan kuma ga ƙasar nan ta zamanto babu komi tare da ita, duk wani abin da yake datti ne duka ta watso sama. Wa qala al insanu ma laha, wasu malamai suka ce ba maganar kahuri ba, da kahurin da mai imanin kowa zai tambaya, kawai dan adam zai ce malaha, me ya samu wannan ƙasa, yake cewa arada kullu insanin yushahidu zalika inda qiyamis sa'a fi nafqatil ula, dukkan wani dan adam da ya ga haka zai rika tambayan cewa wai me ya samu ƙasa, wannan wanda zai tambaya kuma mumuni zai tambaya, kuma kahuri ma haka zai tambaya, sannan kuma wannan abinda ƙasa za ta yi na fitar da abin da ke cikinta yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke nuni akan tashin kiyama. Wa qala al insanu ma laha, sannan gaba Allah yake ta yawma idzin tuhaddithu,
yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha, yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan li yurau
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yanzu ga ƙasa ta girgiza girgiza, sannan kuma ta fitar da duk wani abin da yake cikinta mai yauni, sannan ɗan adam yanzu yana halin tambayan cewa me ya samu ƙasa, ya aka yi, ba wannan ba Allah ya ce yawma idzin tuhaddisu akhbaraha, ita fa ƙasa a wannan ranar tuhaddisu akhbaraha, tana ba da labaranta, me ye labarinta, duk abin da aka aikata a samanta, duk yadda kike ga cewa kin shiga wani wurin da aikin fakewa idan jama'a, ko ka shiga wani wurin da ka fakewa idan mutane ba sa ganin ka, baka kaza baka kaza, ka aikata aika aikan da ka aikata, to ƙasar ba yanda za ai a ce ka aikata wannan aiki ba saman doron kasan ba to kasar da kanta za ta bada labarin abin da ya faru a saman ta sai an je gobe kiyama ta tsaya wuri kaza anguwa kaza a cikin gari kaza a cikin kasa kaza sai ce yo wacce ba ke bace kika aikata kaza a lokaci kaza in gulman ne in tsegumin ne in yi da muta in annabi mancin ne in wani aikin ne na sabo wanda ba wannan ba duk abin da aka aikata na ba daidai ba kasar tana nan tana arsarin duk abin da aka aikata a saman ta dan adam bayyada lama farra lahu ba wani wurin da zai iya gujewa Allah subhanahu duk inda ka tahi wallahi junudus samawati wal ardh zuwa rundunar Allah ce sama da ƙasa ko ina suna zagaye da kai kaga a karan kanka gaban kaza bayan sun yi magana to kasar da aka aikata aikin ma a saman ta ita ma sai ta yi magana to hadisu akhbaraha tana bada labaran abin da aka yi a saman ta ana cikin haka Allah ke cewa bi anna rabbaka awhalaha ai ranar tashin kiyama za ta rika bada waɗannan labaru saboda ubangijin ka ne yayi wahayin yin magana akan ƙasa bana Allah ya bata dama ya bata yanci ya bata izini na ta yi magana sai ta rika magana ta rika bada labarin abubuwan da aka yi a sama an yi kaza su wani sun yi kaza su wacce sun yi kaza su wacce da wacce an yi kaza an haɗu an yi wane ne dukkan abin da aka aikata a saman ta gaba ɗaya sai ta bada labarin shi da haka dan adam kawai ka yi tsoron Allah shi kadai ne mahuta a cikin rayuwa mana bakka iya gujewa Allah subhanahu wataala duk inda kake kana zagaye da kulawa ta Allah subhanahu wataala bi anna rabbaka awhalaha Allah ya ce yauma izin kaga a wannan rana ta tashin kiyama yasdurun nasu mutane zaka gansu yasdu ay asnafan mutafarriqin mutane za su zo asnafan jama'a yasdurun nasu ashtatan mutane za su zo daban-daban kashi sannan kuma kowace al'umma da irin nata jagora Allah ce yawma nad'u kullu unasin
bi imamihim
ubangiji subhanahu wataala yake cewa ranan da zamu kirayo kowace al'umma da jagoran su kowace al'umma da irin nasa jagora makaryata akwai sarki shugaban su na makaryata munahukai akwai nasu shugaba shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sannan dukkan wani aikin asha da wani aikin da yake na ba daidai ba to akwai shugaban shi a gobe kiyama kuma da tutar shi daga dan adam ya tashi ya ganshi Allah kiyaye alayin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya san halas iya cikin talakawan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da bi'ar shi da halin shi munahuci ne daga kenan shi da kanshi ya san ina ne matsayin shi haka in mutum ya tashi ya ga kanshi a layin misali su fir'aun a gaba su kuma suna biye da shi kaga ba labari Allah kiyaye daga kowace al'umma yawma idhin yasdurun nasu mutane za su rika za su zo tashin kiyama ashtatan ay asnafan mana sunfi kala wannan kungiya ce ta elliwatsu wannan kungiya ce ta masu toye mudu wannan kungiya ce ta munahukai wannan kungiya ce ta makaryata wannan ta annamimai wannan ta kaza komi gashi nan kowane mai sabo akwai nasu jagoran da Allah ya kafa musu Allah ce za mu kira kowace al'umma nad'u kullu unasin bi imani da jagoran su da shugaban su Allah kiyaye sai Allah ke cewa liyurau a'malahum saboda su ga aikin da suka aikata za a kira kowa wacce yar wani zo ga aikin da kika aikata wani dan wani zo ga aikin da ka aikata saboda kowa ya ga irin aikin da ya aikata a nan gidan duniya Allah mishi sakamako in alheri ne Allah subhanahu wataala ya sakanta maka da gidan aljanna idan ya zama to kuma sabanin shi ne Allah ya sakanta maka da irin abin da ka aikata yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum sai Allah ke cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara faman ya'mal dukkan mutum wanda ya aikata wani aiki mithqala dharratin daidai da dan rana ko kwayar komai da ake cewa da Hausa mithqala dharra komin karancin abin da dan adam ya aikata faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara alheri ka aikata komin karancin shi za ka ganshi Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallam bi kalima bawa zai iya furta wata kalma daga cikin kalmomin da Allah yake so wannan kalmar sai ta zama to mishi dalilin shiga gidan aljanna kan kalma ce daya daya zai furta amma kalmar nan tana iya zama to mishi samu tsira a gobe kiyama sannan a wani hadisi manzo Allah yake cewa innal jannata aqraba ila ahadikum min shirakin alihi aljanna ta yi kusa da ke sama da katanan takalminki igiyan takalminki aljanna ta yi kusa da ke sama da igiyan takalminki kuma haka gidan wuta ya yi kusa da ke sama da katanan takalminki kenan aiki dan kadan bawa zai aikata Allah ya rarrashi ko kuma ya kishi sai sake son taka tsantsan mutun yi hankali fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aikata alheri komin karantar wannan alherin Allah ce sai ya ganshi a gobe kiyama a cikin kayan shi sannan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda haka kuma ya aikata mithqala dharratin daidai da kwayar komayya na aiki wanda yake na sharri aikin banza aikin da Allah baya so yarahu shi ma wannan mutumin zai ga wannan aikin da ya aikata ubangiji subhanahu wataala baya zalimtar bayi game da ayyukan da suka aikata duk abin da dan adam ya aikata to tabbas zai same shi a halarci a wajen Allah subhanahu wataala wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada za su samu abin da suka aikata a halarce a wajen Allah subhanahu wataala Allah mai girma da buwaya baya zalimtar rai da komi Allah baya zalimtar dan adam akan abin da ya aikata shi yasa ayyukan da kake aikata na ba daidai kin nan ba kana iya maida takardun rayuwarka su zamanto takardu ne farare tas damar da kake da a yanzu da damar da nake da a yanzu da damar da kike da a yanzu kasancewar muna rayi sannan ayyukan da muka aikata na ba daidai ba muna iya roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana su mu yi kokari mu yawaita tuba ga Allah subhanahu wataala la siyama irin waɗannan lokutan da muke ciki ko kuma wannan lokaci da muke ciki na Ramadan kusan goman ƙarshe muka tunkara wannan dare raki ne masu mahimmanci masu falala ga dukkan mutum mai imani kare yi wasa a cikin su mutum ya yawaita tuba ga Allah subhanahu wataala mutum ya yawaita neman gafarar zunuban shi a wajen Allah subhanahu wataala wannan shi ke sa bawa ya samu daraja ya sa bawa ya samu kima a wajen Allah madaukakin sarki idan zamanto kana neman gafarar zunubanka kana ƙara kusantar Allah ta hanyar tuba zuwa gare shi Allah madaukakin sarki yana ƙara sonka yana ƙara bude maka rayuwa yana ƙara yalota maka rayuwa yana ƙara haskaka maka rayuwa ya sanya maka albarka a cikin rayuwarka to shi yasa wajibi ne mutum ya kula da waɗannan abubuwa guda biyu alherin da zaka aikata komin ƙarancin shi sai ka gani sannan kuma sharrin da zaka aikata shi ma komin ƙarancin shi sai ka gani illa Allahumma in Allah ya arzuta ka da tuba kahin ka kai zuwa ga mutuwa to halas sannan kuma wannan tuba da zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innil astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra ina neman gafara wajen Allah ina tuba zuwa ga Allah a wuni manzo Allah yace sama da su 70 idan manzo Allah ya nema sama da su 70 mu so nawa kamata mu nema kaga ubangiji ya kare shi ma'sumi ne mana bawon aikin da yake aikata na ba daidai ba amma kuma yana neman gafarar zunuban shi a wajen Allah subhanahu wataala to ina ga ni da ke min babu aula mu yawaita tuba astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi kina tahiyya kina zaune a kin yi kiskiri ne wani aiki kike yi wanda maimakon ki rika dan waƙe wa irin waƙe waƙe nan da ake yi ko wani gungune-gungune da zaka ji ana a ya zamanto wannan istighfari da zaka rika irin su alhamdulillah irin su la ilaha illallah irin su subhanallah irin su allahu akbar wallahi zaki ga sauyi mai girma a cikin rayuwarki ki jarraba ki gwada ki gani sati guda ki dauka kina mai tintintini akan abin da kike hodi sannan kuma kina yawan maimaita waɗannan kalmomi a cikin rayuwarki ubangiji subhanahu wataala tabbas zaki samu kusancin Allah wannan Allah zai soki idan Allah soka kuma dole rayuwarka za ta yi kyau rayuwarka za ta zama to rayuwa ce mai yalwa ba wani abin da zai zo rika daga maka hankali na tada maka hankali dan haka bawa ya rika sa a ran shi cewa lalle dukkan abin da ya aikata in alheri ne tabbas zai gani sannan kuma in sharri ne shi ma tabbas zai gani to kasancewar a yanzu kana raye dama ce ga duk abin da ka aikata na ba daidai ba ka nemi gafara wajen Allah subhanahu wataala tuban nan da za ka yi abu na harko ka yi nadama a kan abin da ya riga ya gabata kai da zamanto ka tuba amma kuma lau kana jin ɗanɗanon shegantakar da kai a cikin zuciyarka ta hanyar da in aka haɗu ana mai da magana ka ce haba mu ala lokacin da muna matasa mu lokacin da muka yi soji mu lokacin da muke ɗan kasuwa matasa mu lokacin da muke ma'aikata matasa yanzu ka ga wai haka ga mutum yana cewa ka ga soji yana sallah ko ga wani ma'aikaci yana kaza a kaga ya tsufa yana bada labarin shiriri tadde a baya amma kuma har yanzu zuciyar shi tana jin dadin abin da ya aikata wannan ai tuba akwai saura a cikin ta ba tuba bane wannan dole tuban sai an samu nadama akan abin da ya riga ya gabata ya zama to hiran bakka ma so a tada shi ba kallacin kai ka tada shi ba har wata kila ma kai ta roƙo Allah Allah ya mantar da abin a cikin zukatan mutane kai nadama akan abin da ya riga ya gabata sannan kuma kai niyya ba za ka ƙara komawa zuwa ga wannan laifin ba sannan kuma ka bar abin da kake na saban Allah a cikin lokacin da kake jin dadin wannan saban wadata ce mulki ne akwai kana kare inda ba gaba kana abin da kaga dama sai ka ji tsoron Allah ka fasa duk abin da kake na ba daidai nan ba amma kar ya zamanto kamar da ake cewa ruwa ne ya kare ma dan kada eh mana kana tashar hole yake kina tashar hole yake sai da abubuwa ne suka kare kudin babu mulkin babu wata kila kuruciyan ma babu komin babu to shikenan ko koma ga Allah to duk da an kyautata niyyar ki Allah kuma zai amshe ki to amma ana so mutum ya bar saban Allah a lokacin da yake cikin ganiyan abu yake cin yake jin dadin saban da yake sannan kuma idan aikin da ka aikata iya da alaka da haƙƙin mutane ka mai da musu haƙƙinsu mutuncinsu ne kuɗinsu ne dole ka mai da musu ba za a baka wani matsayi misali ka jagoranci al'umma ba ka ci miliyoyika ko miliyarrika a ce a to shi ke na muhawar zumuntu ba ka kwashi wani adadin alarammomi ka kai su aikin hajji ko umara da sunan su je su roƙa maka Allah saboda a je a roƙi Allah a ɗakin shi ya halatta maka satar da kai yanzu Allah halatta maka su ba ni za in umara ɗin mutum nawa za ka kai aikin hajji aikin banza kake wallahi wannan laihin da kai iya na a matsayin shi na laihi kasancewar ka kai wani da wacce da wacce da wacce umara wannan duka ko hajji wannan ba abin da zai sake haƙƙinsu ne ɗauki haƙƙinsu ka mai da musu wannan shi ne amma idan baka mai da musu ba ka tabbatar da cewa gobe kiyama Allah ya biya su to misali ka aikata abin da ka ci haƙƙin mutane kuma yanzu Allah ya kadarta babu wani abu a hannunka to nan ma sai kai ta istighfari kai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aikata ayyuka managarta ayyuka na alheri Allah maɗaukakin sarki ya tausaya maka a gobe kiyama Allah ya biya su daga cikin taskashi kai ta roƙo Allah Allah ya ruha maka asiri man Allah ya taimaka maka Allah ya biya su da kanshi amma tabbas sai an biya su da haka mutum ya yi hankali da rayuwa duk alherin da ka aikata komin karanta shi za ka gani sannan kuma duk abin da ka aikata na sharri komin karanta shi shi ma za ka gani sai sura ta gaba
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
وبنجي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمة من جنكي وانا سورة البينة سورة ورتكي مكية sannan kuma sura ce wadda tana da ayoyi guda tara ubangiji subhanahu wataala bayan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin wannan sura halin ahlul kitab kuma sune al-yahud wa nasara bimaana yahudawa da nasarawa wadanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su sannan kuma wadannan mutane sun yi ta alƙawulan cewa har ma suna goranta wa larabawa cewa akwai wani manzo da zai zo zai bayyana an mana bayani shi a cikin littafinmu at-taura da injila cewa in ya zo za mu haɗu da mu da shi za mu yaƙe ku a kan shirka da kuke ga Allah subhanahu wa ta'ala suna ƙwarawa larabawa su tsammaninsu cewa annabin zai fito daga cikinsu yahudawa kenan tsammaninsu annabi zai fito daga cikinsu sun karanta a cikin littafinsu at-taura sun san sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da yanayin shi da komai da komai shi suna zaman jira bal hasali ma har sun samu labari ga an ba su labarin ga inda zai bayyana sai suka tare suka zo wannan wurare suka zauna irin garin Madina da sauransu saboda zaman jiran manzon ya zo kuma ya bayyana a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta abin da ya kadarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya huto a cikin larabawa larabawa a wancan lokacin a wannan yankin da suke rayuwa ana ga mutane ne wanda ba kowa bane su talakawa ne ba sa wani noma irin wancan da azo a gani sannan kuma suna dogaro da wasu mutane wanda suke baka manzar suke kewayen su ana gane ba mutane bane wanda sun kai makura wanda har ya kamata a ce an fuddo annabi a cikin su a tunanin yahudawa amma Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai zabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin su larabawa wanda wannan yasa yahuda suka rika takun saka tsakanin su da shi sun yi kowa sanin cewa annabin Allah ne dan Allah ya bada shaidan cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san cewa annabin Allah ne tor kamar yadda suka san diyan cikin su amma sun kin imani da shi hasadan min indi anfusihim saboda hasada saboda keta saboda kiyashi me yasa bai huto daga cikin su bai huto daga cikin larabawa to Allah mai girma da buwaye yake bamu labari a cikin harkon wannan sura Allah ya ce lam yakunil ladina kafaru bai kasance ba wanda suka kafirta da su da ma'abuta littabi ahlul kitabi da ma'abuta littahi sunan al-yahud wa nasara wal mushrikina da ba mushrikai gaba daya ba su kasance ba munfakina ay tarikina kufrahum basu gushe ba akan kafircin su hatta ta'tiyahumul bayyina ay hasaida alama na bayyina alama bayyananne na shiriya yazo a gare su kenan da yahudawan da kafuran da su nasarawan da su mushrikan duka suna kan abin da suke kai har sai lokacin da Allah subhanahu wataala yazo musu da hujja bayyananna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ay lam yakun alladhina kafaru wanda suka kafurta daga cikin yahudawa da nasarawa da mushrikai ba su kasance ba tarikina kufrahum kenan ba su bar kafircin su ba hatta ta'tiyahumul alama har sai da alama ta zo musu allati wu'idu biha wanda aka musu alƙawalinta a cikin littafin su cewa ga sifofin annabin ga annabin zai zo ga hujjojin da zai zo da su duka waɗannan abubuwan sun sane su gaba daya amma wannan abin ya zo yahudawa nasarawa mushrikai wanda suka butulce wa Allah subhanahu wataala ba su kasance ba sun bar abin da suke kai na addinin su akan su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina har sai alama ta zo musu alama bayyananna ta zo musu wace alama ce Allah ce rasulun min Allah rasulun min Allah wannan abin da zai zo musu bayyananne rasulun shine manzo min Allah daga Allah mai girma da buwaya wanda wannan manzo idan ya zo kuma me yake yatulu yana karantawa a gare su yatulu suhufan yana karanta wasu takardu mutahhara takardu ne masu tsarki su ne ayoyin alkur'ani mai girma wannan manzon zai zo ya rika bayyana musu ga hukuncin kaza ga abin da Allah yake so ga abin da Allah ya haramta ga yanda za ku yi mu'amalar rayuwa ga yanda za ku yi kaza wannan manzon ya zo musu da wannan hujjar bayyananna sannan ya rika karanta musu ayoyin Allah mai girma da buwaya amma duk lokacin da suka ji ayoyin Allah sai ya zamanto ƙaryatawa ne suke ba gaskantawa ba a ce Allah ya ce suke musu yarda ba qur'anin da manzon Allah ya zo ya karanta musu suka ce ai wannan magana ce ta mawaki suka ce bokanci ne suka ce kai wannan magana ne maganganu ne na mahaukaci Allah ya ce a la hadha wala dhaka ba wa ba wannan ba abinda kuka ambata ne ko ba wancan kin bane ba bi mana ba bokanci bane ba ba hauka bane ba ba sihiri bane ba kawai tanzilun ne min rabbil alamin Allah ya ce wa huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun sai ce tanzilun min rabbil alamin Allah ya ce maganar boka bane ba maganar mawaki bane ba sabkakke ne daga wajen Allah ubangijin talikai sannan can wani yake cewa innahu la tanzilu rabbil alamin
wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin
ubangiji subhanahu wataala yake cewa innahu latanzilu rabbil alamin shalle shi alqur'ani nan da kuke gani latanzilu rabbil alamin sakkake ne daga wajen Allah ubangijin halittu nazala bihi wanda ya sabko da shi daga wajen Allah arruhul amin shine malaika jibril amincacce ala qalbika akan zuciyarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam litakuna minal munzirin ka zamanto daga cikin masu gargaduwa bilisanin arabiyyin mubin wannan alqur'ani kuma ya sabko da bilisanin da harshe arabiyyin balarabin harshe mubin harshe wanda yake bayyananne bi ma'ana qur'ani ana karanta shi ne da harshen larabci bayan da za a ce ku ga hausawa ne ku kuyi babbaku naku na hausa ko kuma fulani su yi nasu bare-bare su yi nasu tubawa su yi nasu a larabci wannan ya kira shi da suna gurmawa su yi nasu ko kuma buzaye su yi nasu kowa a ce ya harfa irin nashi kamar za ka gani sai ga ana yawan samun matsala wajen karanta alqur'ani ya aka yi saboda da halishin shi yake fama ya koyi qur'ani baka koyi qur'ani da halishinka qur'ani ana koyi shi da larabci kawai dole ka koyi larabci hatta da rubutun da ake yi za ka an rubuta karatun na qur'ani da harfa na turanci wanda duka iya daga cikin kuskuren da kuskure ne bai kamata ba larabci wani halishe ne mai zaman kanshi akwai harfan da wani halishe bai iya wakiltar su a cikin larabci akwai su wanda wani halishe bai da su yanzu misali ka dauki harafin ha'un da kha da ha kaga waɗannan duka harfa ne wanda suna kama da juna in mutum bai tantance ba wajen ya faɗe su amma a larabci kowanne iya zaman kanshi da zalun da zayun da zawun kaga daban-daban ne da sa da sa da sha kaga daban-daban ne da a da a kaga daban-daban ne to waɗannan duka abubuwa ne wanda inda wani halishe za a rubuta saboda wani halishen bai da irin waɗannan harufa da haka ka zage ka koyi qur'ani da larabci kawai babu magana wani ka karanta da harshen turanci a kawai karanta qur'ani da larabci bi lisanin arabiyyin mubin Allah cewa innahu lafi zuhuril awwal kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana karanta musu rasulun minallahi manzo ne daga wajen Allah yatulu yana karantawa a gare su suhufan wasu takardu mutahhara wanda suke cike da tsarki suke dauke da bayanai masu gamsarwa ina ga wannan aya ta biyu ne ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata sai karatun gobe mu tashi aya ta uku abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari ubangiji subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alheri gaba daya Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alheri gaba daya Allah ya jikan mu ya jikan mahaifan mu ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu ya shirye da zuriyar mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله